Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan hantsira don Litinin 25 ga watan Nuwamban shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 17-25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kumasan kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakub makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To kuma ku ga wajen labarai za mu kawo muku shirin da rashin tayi wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma ya gabatar. Bayan haka ma Baba Gida Jibrin na dauke da sharhin jaridun Najeriya. Muna kuma dauke da sakonni da kuma sarari kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi kuma ga labaran duniyar. Masu hankoron demokradiya sun yi nasara da gagarumin rinjaye a zaben gundumomi da ya sami halartar dimbin jama'a wanda ke nuna kin jinin gwamnatin Hong Kong. Yan takarar bangaren na adawa sun lashe kusan kashi 90% na kujerun da aka yi takara a cewar wata kafar yaɗa labarai ta RTHK. Yan demokuraɗiyyar na kan gaba a gundumomi 17 daga cikin 18 da ake da su bayan da adacin ba su da ko guda. Wannan kuma na zaman shaida ga ci gaba da samun goyon baya da yan demokuraɗiyyar da aka kafa watanni 5 da suka gabata ke samu wanda ke ƙara haɓaka kamar gobarar daji. Zaɓen ba zai kawo wani gagarumin sauya tsarin siyasar Hong Kong ba. Yan majalisar gundumomi ba su da ƙarfin ikon kafa dokoki, suna da kula ne mafi akasari da lamuran da suka shafi gundumomi kamar ƙorafe-ƙorafen ɗaga murya ko kuma wuraren tashoshin motocin safa. To sai dai ana ɗaukan zaɓen na majalisun gundumomi a matsayin ɗaya daga cikin manyan ma'aunan da ake auna ra'ayin al'umma, kasancewar sashi ne kaɗai zaɓen demokuraɗiyya da ake yi a Hong Kong. An soma a kyar ga ƙuri'un zaɓen shugaban ƙasa a Guinea-Bissau, ƙasar da ta kasa samun kwanciyar hankalin siyasa tun sa'ad da ta sami ƴancin kai daga ƙasar Portugal shekaru 45 da suka gabata. Shugaban ƙasar José Mário Vaz na neman tazarci a wa'adin mulki na biyu na tsawon shekaru 5. Shi ne kaɗai shugaban ƙasar da ya sami kammala wa'adin mulkinsa ba tare da juyin mulki ko an kashe shi ba tun samun ƴancin kai. Babban abokin hamayyarsa shine tsohon Prime Minister Simões Pereira. Dukkan 'yan takarar biyu sun yi alkawarin amincewa da sakamakon zaben, wasu 'yan takara goma ne kuma ke fafatawa tare da su a zaben. Pereira na cikin Prime Minister 6 da Vaz ya kora a lokacin mulkinsa. Ya kori Prime Minister Aristides Gomes a ƙarshen watan Oktoba, inda ya sanya wani sabo, to amma Gomes ya ƙi ya sauka daga mukamin nasa. Ƙungiyar ECOWAS ta sa baki domin kare ƙasar daga faɗawa tashin hankali. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya buƙaci sakataren rundunar sojan ruwa Richard Spencer da ya yi murabus yana mai kafa hujja da yadda ya tafiyar da sha'anin zargin da aka yi wa sojin kundumbala na aikata laifukan yaƙi a ƙasar Iraki. Mai magana da yawun fadar Amurka ta White House Jonathan Hoffman ya ce Esper ya buƙaci murabus ɗin a jiya Lahadi, yayin da shi kuma Spencer ya gabatar da murabus ɗin. Buƙatar ta ƙunshi tuhumar jami'i Edward Galaka, wani sojan kundumbala da aka zarge shi da laifukan yaƙi lokacin da aka tura shi aiki a ƙasar Iraki a shekara ta 2017. An wanke shi daga tuhumar aikata babban laifi na kisa, to amma kuma an same shi da laifin hoto a kusa da gawar wani ɗan ƙungiyar IS ɗan shekaru ƙasa da 20. Sakamakon haka ne aka rage masa girma. To sai dai shugaban Amurka Donald Trump ya sa baki ya kuma yi masa afuwa tare da mayar masa mukaminsa da kuma albashinsa. A ƙarshe kuma jami'an agajin gaggawa na ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ce akalla mutane 26 suka rasa rayukansu a wani jirgin sama da ya yi hatsari jim kaɗan da tashin sa a jiya Lahadi. Jirgin ƙirar duniya 227 mai kujeru 19 na kamfanin BZB ya faɗa ne a cikin gidajen jama'a kusa da filin tashi da saukan jirage na 10. mafi akasarin waɗanda lamarin ya shafa suna a ƙasa nesa da jirgin ya faɗo. Hukumomi sun ce dukkan fasinjoji 17 da ma'aikata 2 da ke cikin jirgin sun mutu, yayin da wasu mutane 7 da ke ƙasa su ma suka rasu. Jirgin ya doshi zuwa Beni mai tazarar kilomita 350 a arewacin Goma. Hotunan farko da aka ɗauka na wurin da hatsarin ya auku sun nuna yadda hayaki ya turnike saman gidajen da ke kusa, tare da wasu gidajen da dama kuma suna ci da wuta, yayin da wasu mutane suke ta jefa ruwan bokiti a matsayin gudunmuwa. An danganta rashin kula da lafiyar jirage da matakan kariyar sufurin jirage da kuma yadda ake samun yawaitar hatsarin jiragen sama a ƙasar da ke tsakiyar Afirka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma zalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku shirin rashin wato da rashin tai kenan, amma kafin nan bari mu shagata da wannan wakar da ke zuwa. Jalla da fata an shakatar da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne wato da zamu kawo muku shirin da rashin tai.
Amma ba bi sa shashan ke ba, kana ba bi sa sakar ke ba, kudi a kashe da hanya mai
Masarare, assalamu alaikum. Hukumomi a Kano na shirye-shiryen bude kasuwar baje koli ta duniya karo na 40. A daidai lokacin da masana tattalin arziki ke ci gaba da fashin baki game da makomar makwabtan Najeriya biyo bayan matakin hukumomin kasar na rufe bodojinsu na sandauci. Sunana Mahmud Ibrahim Fari, dauke da ragamar shirin. Madalla masu rare a ranar talatar makon gobe ne idan Allah ya kai mu za a yi bikin bude kasuwar baje koli ta duniya a Kano karo na 40 daidai, wadda cibiyar kula da harkokin kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano wato Kasima ke shiryawa a kowace shekara. a bana dai cibiyar ta Kasima ta gayyato ƴan kasuwa da kamfanoni da cibiyoyin harkokin cinikayya daga kasashe kimanin 150 daga nahiyar Asiya da Turai da Gabas ta Tsakiya da kuma gida Afirka a hannu guda kuma a cikin gida Najeriya fiye da kamfanoni 500 ne ake sa ran za su halarci baje kolin ta duniya a Kano kamar yadda mataimakin shugaban cibiyar ta Kasima Ambassador Usman Darma ke fadi
zamu fara baje koli in Allah ya samu na raye ranar 26 zamu bude ta zamu official opening kuma ranar 30 ga wata zamu rufe in Allah ya kai mu officially ranar 10 ga watan December
tunda ka ce kuna shirye akwai wani sauyi da muka saba ganin kasuwar baje koli da ake yi musamman a Kano din nan an ce bana shine karo na 40
gaskiya akwai sauyi da dama shi baje koli da man ba dan a siya a siyar ake yin sa ba shi ma sai da sayarwa yana cikin abin da ake yi baje koli muhimmancin sa a ƙara wayarwa da al'umma kai bisa wasu sababbin abubuwa da suka shigo wanda al'umma za su yi amfana a karsa a wannan kasuwa ta baje koli ta 40 hukumomin gwamnatin tarayya za su halarci wannan kasuwa za su ƙara wayarwa da al'umma kai irin abubuwan da suke gudanarwa dan al'umma su amfana ga tsare-tsaren gwamnati akwai tsari da muka yi a lokacin da mu gudanar da semina a wannan kasuwa akwai abin da muka yi creating abin da ake kira business clinic zamu gayyato stakeholders masu ruwa da tsaki akan harkar kasuwa da masana'antu da aikin gona zamu gayyato ita kuma hukumomin da suke kula da wannan abu waɗanda za su iya ba da shawara yaya za a yi a gyara wannan abubuwa don ƙasa ta ci gaba arziki ya ƙara bunƙasa a wannan ƙasa ta mu
wannan tattaunawa ko musayar ra'ayi da za a yi gaba ɗaya daga farkon kwanakin kasuwar har ƙarshen ta ne ko kuma a wata rana aka keɓe
daga ranar da aka official opening
a hukumance aka bude
a hukuman aka bude kamar 30 ga wata zamu fara wannan tsare-tsare daga 1 ga wata zamu fara yi zamu daga kwana 1 sai 3 ga wata zamu ƙara daga kwana 1 5 ga wata zamu ƙara kwana 1 7 ga wata sannan zamu rufe a 9 ga wata
bayan ita wannan musayar ra'ayi da za a yi wanda watakila shi ne a karan farko da kuka shigo a jadawalin ita wannan kasuwa akwai wani abu sabo ne tunda muna maganar watakila sauyi da aka kawo na yanayin shirya kasuwa da tafi kada ita
akwai hukumomi da muka yi magana da su a tsare-tsaren da suke yi akwai hukumomin za su ba da one stop shop kamar CAC za su ba da one stop shop a wannan baje koli kuma mun roƙe su
menene one stop shop
ka duk abin da za a yi a yi shi a lokaci guda a ranar za a duba take za su yi maka register su cike duk abin da ya kamata a sallame ka a wannan lokacin za su baka certificate manufar hakan ƙara sauƙaƙawa ƴan kasuwa da al'umma wajen gudanar da kasuwancinsu dalili idan duk abin da ake yi ita gwamnati tana kokarin abin da ake kira ease of doing business sauƙaƙawa hanyoyi to mu kuma a matsayinmu na masu ruwa da tsaki a cikin sha'anin tattalin arziki duk hanyar da muka ga za ta ƙara taimakawa wajen gudanar da kasuwanci da sana'o'i ita muna ba ta muhimmanci kwarai da gaske
tunda kasuwar duniya ce watakila mai saurare zai ayyana cewa za a iya samun baki daga ƙetare akwai wannan tsari
akwai baki da yawa da za su zo wannan baje koli akalla muna expecting din kasa kamar 150 wasu daga ciki ma kayan su ya sauka yana wannan filin baje koli
daga ina waɗannan nahiyoyi
akwai America akwai Pakistan akwai India akwai Masar akwai Bangladesh akwai kasashen Afirka irin Senegal Niger da Mali da makamantansu
a hukumance za su zo ko kuma kana nufin kamfanoni ne daga waɗannan kasashen za su halarta
kamfanoni ne daga wannan kasashen za su halarta akwai kuma waɗannan kasashen za su zo a hukumance
Ambassador Usman Darma kenan mataimakin shugaban cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano a Najeriya. Yanzu haka kuma masana harkokin tattalin arziki daga ciki da wajen Najeriya na ci gaba da fashin baki game da makomar kasashe makwabtan Najeriya kan matakin hukumomin kasar na rufe bodojin su na tsandauri. Dr. Sule Abdullahi kwararre ne a fannin tattalin arziki a Jamhuriyar Niger. Kuma yayi tsokaci game da wannan batu a tattaunawar su da abokin aiki Sule Mummuni Barma.
Indai zamanto ku ne za ku zuwa ku yi order kayaki kasashe kamar Nigeria ku je ku kawo kasashen ku da a saida. Kenan ku ne za ku dandana ku da ku. Yau in kai in minister namu na kasafin kudi yace Niger za ta asara miliyar 40 sun kai da kai abin da mazan ta asara Niger yayi haka nan saboda mu ne muke zuwa mu debo kaya daga Nigeria in muka debo kaya daga Nigeria masu kudin mu suka debo kaya za su zawa bakin iyaka su zo wurin custom ya dauki haraji bisa su kaga ne ko sannan gwamnati ta samu kudin shigowa kenan tunda wannan shigowar kaya nan Nigeria babu ita kenan cile za a samu wannan gidi na kudi wanda ba za su shigowa ba cikin aljihun gwamnati saboda ƴan kasuwa nan ba su je su kwaso kaya ba kaga ne ko haka kuma abinda gwamnati Niger za ta samu ta ƴan kasuwar da suke dauka kaya musamman kaya mai ake dauka nan wurin wajen abinci ne a dauki hatsi a dauki dawa a dauki wake a kai bisashe Nigeria ta nan ne kuma gwamnati ke samun kudi to shi ma kanshi tunda an tsaida kenan wannan ma ana samun gidi kenan cile za a samu babban gidi wanda yahi ma wannan misali wanda gwamnatin Najeriya ke bada shi yasa Barma ya kamata mu yi takatsantsan mu ma kanmu kiyamun laili mu daidaita sahu saboda gwamnatocin mu su dauki matakai na cewa sun kirkiro ko kuma sun bada hanya kirkirowa kasashen mu na kamfanoni waɗanda suke sarrafa kayayyaki wanda ko da wani lokaci aka samu wata matsala da wata ƙasa ba za mu samu kaudin radadi ba na ganin wannan rihiwar da aka yi na abin ga border ya ja min wani shiri wani shine haka ka gani ana jan hankalin ƙasar Niger ta kowane fanni ya zamanto mun samu isasshen makamashi na wutar lantarki saboda kaga irin waɗannan hanyoyi ne wanda zai sawa mu da mai la'akari mu yi wobasawa mu ce a gaba akwai matsala saboda yau babu mamaki yanda kaga Nigeria nan ta dauke a tarihi border ta haka za a tashi wata rana ba a hwata ya zamanto Nigeria ta hana Niger wuta talan tarki shi yasa tun yanzu shugabannin kasashen mu ya kamata su hankalta da wannan su san cewa ya kamata mu ma mu zamanto muna da wato independent bisa irin waɗannan abin kamar makamashin wutan nan kuma akwai halin yin shi ta yin makamashin wuta ta hanyar rana gashi na muna da hilaye a tabarkalla alhamdulillah kasashen agar da kasashen tawa inda ake iya zuwa a aza batalia ta fano wa'annan wato mu bayyana nan wanda shi to ana yin shi saboda mu zama independent mu zama muna da incin kanmu bisa harkar wuta fasu wuta abu ne wanda ke da muhimmanci cikin tattalin arzikin kasa
wasu na ganin shi matakin nan na gwamnatin Najeriya zai iya sanya masu fasa kwauri bullo da wasu sabon dubaru ko kuma hanyoyi na fasa kwauri
to shi dan adam ai ba mahaukaci bane ba kun ba dabba bane dabba ce in ka rigo in ka zo ka yar mai ta wuri kaga ne ko ko mahaukaci ka halashe wani abu baya da husaha baya da wannan lisahin na cewa ga irin kuma hanyar da zai kamata ya bi yau abinda aka yi ai shi yasa ma nake son in kwatanta maka cewa wannan kasafi da ko lisahi da gwamnatin Niger ta yi lalle gwamnatin Niger ita ce ba ta samu kuɗin wannan suka ci aljihunta amma yau su talakawa wanda suke bisa wannan border wanda take da tsawon kilometer 2,500 ai su sun samu yanda suke sarrafa rayuwar su sabon yanayi yayin da su kauce ma wannan dokoki wanda gwamnatin Nigeria ya dauka saboda ya hana su cin gajiyar su ta kowace saniya tunda akwai wanda ba su rayuwa sai da wannan in suka tashi basu san kobi ba sai da su je Nigeria su dauko wani abu su kawo cikin Niger in ka dauka kasar Tawa kasar Maradi kasar Difa da nan kasar Doso dukkan su in suka tashi akwai miliyoyin ƴan Niger wanda basu san kobi bancin su je Nigeria da sahi ita ce shine abin dangantaka su na kasuwanci kuma ba abin da ya tsayawa su sun san yanda suke sarrafawa ai na gani kwanaki an yi wani rahoto jaridar Niger wannan ta gwamnati ta yi wani rahoto na kasai kwani yanda mutane suke da maradi yanda mutane suke samun dubaru bisa motuna bisa shakkuna bisa kabu-kabu akwai hanyoyi diya wanda suke yi suna hudda makan su wato kike ga wannan ta so kudi
abin ne malu kille ne ne abin ka ba ga karbi ne ne kudin ka kuma ka ta ji ka je wa to ka ka je ga hanya
masu rare kashin shirin darshin ta yi ne yauki yanzu a madadin ambassador Usman Darma na hukumar katima a Nigeria da Dr. Sule Abdullahi masanin tattalin arziki a jamhuriyar Niger sai kuma abokin aiki Lemu Muli Barma Mahmud Ibrahim Kwai da shirya na gabatar da cewa a huta lafiya wassalamu
alaikum
to ba da la'agai ga Mahmud Ibrahim Kwari kada shafa shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen sa da murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 2 ne da minti kusan 21 na dare a nan Washington yanzu kuma ga baban gida Jibrin dauke da sharhin jaridun Najeriya
fara sharhin jaridan ne da jaridar da leshen a kasarin jaridan Najeriyan da yana dauke da labari ne da ke da nasaba da bincike da hukumar binciken manyan laifuka ta kasar Amurka kewa shugaban kamfanin jiragen saman Airpace na Najeriya Chief Allen Ifechukwu Onyema jaridar The Nation da ta bayyana cewa yanzu haka hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa da kuma zagon kasa ga tattalin arziki za ta fara gudanar da bincike akan zargin da hukumar kasar Amurka ke ma wannan dan Najeriya na sama da fadi da kuma zamba cikin aminci na wasu kudade da yawan su ya kai na kusan da Amurka miliyan 45 duk da cewa dai Onyema ya musanta zargin da ake masa sai kuma jaridar The Punch jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka shugaban kasa Muhammadu Buhari zai tabbatar da lamban girmamawa ga shugaban hukumar jarabawa ta kasa wato JAM da kuma shugaban hukumar custom ta kasa jaridar da ta ruwaito minista kwadagon Najeriya Chris Ngege na cewa an amince a baiwa wayannan ƴan Najeriyan da ma wasu lamban girmamawa ne bisa kwazon su wajen inganta ayyukan hukumomi da suke jagoranta shi dai Professor Ishaq Oloyede dake zama shugaban hukumar shirin jarabawan shiga jami'a wato JAM ya kasance shugaban hukumar na farko da ya tarawa hukumar kudin da ba taba samun irin sa ba a tarihin kafa hukumar ta JAM and shi ma babban controller hukumar ta custom kanar Hamid Ali ya tara makudan kudade da kuma daukan matakai na hana fasa kauri da suka hada da rufukan iyakokin Najeriya sai kuma Hamsu Shakin dan kasuwan nan da ya kowa kudi a nahiyar Afirka Alhaji Ali Kudangote da shi ma za a girmama bisa kwazonsa na dogaro da kai da kuma ciyar da Najeriya gaba sai kuma jaridar Sahara Reporter da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari na musanta zargi ko jita-jitan da ake bazawa cewa yana neman tazarce karo na uku bayan kammala wa'adin shekaru 8 na mulkin sa shugaba Muhammadu Buhari da ya shaida wa ƴan jam'iyyar APC cewa ba shi da burin neman wa'adi na uku domin kuwa tsarin mulkin Najeriya bai amince ba haka ma shi kansa ya bayyana cewa shekaru ba za su bar shi ma ya zarce akan karagar mulki ba shugaba Buhari da ya bayyana cewa akwai darasi ga masu son tazarce wanda zai iya cewa ya koya don haka ba zai kuskura yace zai nemi wa'adi karo na uku ba sai kuma jaridar The Guardian ta Najeriya jaridar da ta maida hankali ne game da binciken da yanzu haka ƴan majalisar wakilan Amurka kewa shugaban kasar Amurka Donald Trump da ke neman tsige shi daga kan mukaminsa jaridar da ta bayyana yadda shugaba Donald Trump ya maida martani ga ƴan majalisa da suka gama sauraron bahasi a ƙarshen mako a gidan talabijin na Fox da ke goyon bayan shugaban kasar jaridar da ta ruwaito yadda shugaba Donald Trump ya dangata cikin ƴan majalisar tare da bayyana su a matsayin waɗanda ba su san abin da suke yi ba Mariya Jibrin murya Amurka daga Najeriya
to madalla a gaida baban gidan Jibrin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuma saurare kuke aiko mana
assalamu alaikum kuma da farkon sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da yan bakun jami'ar talaka ta kasa da shugaba Taraba hakika wannan tare da aka yi a jihar Plateau ta kungiya yadda ma mai zaman kanta ne ba ta gwamnati ba hakika wannan tare da aka yi domin hana cin hanci da rashawa yadda za a kauce da kuma yin zaɓe na ba da kuɗi hakika wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci ganin cewa dukkan addinai sun haramta yin wannan cin hanci da rashawa da kuma ba da kuɗi domin sayan kai da fatan ya mu hankalta ya ne amfani da koyar da addinin musu kanuna mana gani mu tsoron Allah mu san cewa in ba ga duniya ba akwai lahira
assalamu alaikum bi o in magana da rafsara da cewa a yau zan yi kira ga sanatocin mu da ɗan majalisar mu ya kamata su sa doka a kan cewa duk wanda ya wa addinin shekara kuɗi ko gwamna ko sanata ko ɗan majalisar tarayya ya zama wadi sai zai saboda na lura da cewa ni ana wara ayi na lura da cewa duk wani shugaban da yake zuwa gwamnatin Najeriya a wadin sun shekara kuɗi yana yin sosai talakawa yana yi wa talakawa ayyuka yana yin aikin na gode wanda kowa zai gani ya ba to amma saɓanin haka in ya dawo a naji wanda cutar da talakawa da rashin ƙaunar talaka da kiyayyar talaka da yake yi to duk wanda ya dawo a naji mafi yawanci haka ne tun daga farko har ƙarshe
assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka da farko dai sunana Gambo Barau Fatakku daga nan tsohuwar kasuwa ta garin Fatakku a yau na tunani da saƙona zuwa ga shugaban ƙasarmu da muka zaɓa da hannunmu Muhammadu Buhari da cewa muna roƙo don Allah don annabi maganar cajin kuɗi da ake idan an kai banki gaskiya akwai matsala ya kamata mai girma shugaban ƙasa yayi nazari yayi shawara sannan kuma a duba a gani kuɗi da za a kai banki bai kamata ana cajin al'umma ba kamata yayi idan an je ɗauka wannan caji da ake Najeriya ba laifi ba ne amma an kai kuɗi an ajiye an ɗeba an yi caji sannan ka je ɗauka a yi caji to abin matsayinmu bai kai wannan ba tukunna don har yanzu jarirai ne a cikin wannan harkoki na al'amarin sha'anin bankuna da kuɗi.
Assalamu alaikum sashen Hausa Rediyon Amurka sunana Usman Dogo Madaka Rafi daga gamar jihar Niger Nigeria ina kira ga gwamnatin tarayya halin gaskiya maganar kuɗin karar haraji ga kamfanoni ko wasu kayayyaki da ake fitar da su a Nigeria gaskiya wannan abin zai koma ga talakawa ne wannan matsala zai shiga wata matsala ya kamata gwamnati ta saki nazari akan batun kara kuɗin haraji.
To ba da lasa a cigaba da aiko mana da waɗannan saƙonnin yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku takaitaccen labarin duniya.
To baba masu hankurin demokuraɗiyya sun yi nasarar gagarumin rinjaye a zaben gundumomi da ya sami halartar ɗimbin jama'a wanda kuma shi ke nuna ƙin jinin gwamnatin Hong Kong. Yan takarar ɓangaren na adawa sun lashe kusan kashi 90% na kujerun da aka yi takara inda wato suka samu gundumomi 17 daga cikin 18 da ake da su bayan da ada can ba su da ko guda. An soma a ƙirga ƙuri'un zaɓen shugaban ƙasa a ƙasar Guinea Bissau ƙasar da ta kasa samun kwanciyar hankalin siyasa tun sa'adda ta sami 'yancin kai daga ƙasar Portugal shekaru 45 da suka gabata. Shugaban ƙasar José Mário Vaz yana neman tazarci a wa'adin mulki na biyu na tsawon shekaru 5. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya buƙaci sakataren rundunar sojan ruwa Richard Spencer ya yi murabus yana mai kafa hujja da yadda ya tafiyar da sha'anin zargin da aka yi wa sojan Kundumbala na aikata laifukan yaƙi a ƙasar. Mai magana da yawun fadar White House Jonathan Hoffman ya ce Esper ya buƙaci murabus ɗin a jiya Lahadi yayin da shi kuma Spencer ya gabatar da murabus ɗin.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsi sai kuma can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu da za su shigo muku da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen sashen sanarwar muryar Amurka. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan musamman Murtala Faruk sai ina da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ba da umarnin Solomon Abu da kuma injiniyanmu Jimmy. Cook, Baba ya koma kirin ne daga nan Washington dake sallama da ku. Sai anjima, salamu alaikum.